amsaju da ke zama kwamishinan yaɗa labarai da tsare-tsare na jihar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya canza shugaban ma'aikata a fadar White House Reince Priebus, wadda ya mai gurbin sa shine General John Kelly mai ritaya, wadda kamin wannan canji shine ministan ma'aikatar tsaron cikin gida. A makonnin baya-bayan nan dai shugaba Donald Trump yana mai da Priebus tamkar saniyar ware ta kai ga sabon daraktan yaɗa labarai a fadar White House Anthony Scaramucci ya ambaci Priebus a zaman mutumin da yake da tabuwa. Da take magana da manema labarai a maracin Juma'a, sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tun mako biyu da suka wuce ne shugaba Trump da Reince Priebus suka fara tattaunawa kan wannan canji. A hira da ya da tashar talabijin ta CNN bayan da ya murabus, Priebus ya ce shugaban na Amurka yana so ya kawo canji. Ina ji lokaci ya yi daidai domin sauya fasali, in ji Priebus. Abu ne da a gani na fadar White House ɗin take buƙata. Priebus ya ce gaskiyar magana tun ranar Alhamis ya miƙa takardarsa ta murabus, amma sai Juma'a aka bayyana ta. Dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu sun harba makamai masu linzami cikin teku a ɓangaren Koriya ta Kudu a zaman martani ga harba makamai masu linzami da masu iya ratsa nahiyoyi da Koriya ta Arewa ta ranar Juma'a. A wata sanarwa da runduna ta takwas ta Amurka ta fitar ta ce rawar dajin da suka yi sun yi amfani da makamai na kwarai da suka hada da makamai masu linzami samfuri biyu daga Amurka da kuma Koriya ta Kudu. Hadawa da amfani da makaman ba wani abu bane mai wahala, da kuma suna iya afkawa kan duk abin da aka saita su a kai, wato koda yanayi bai da kyau, kamar yadda rundunar sojin ta faɗa. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ga muryar Amurka cewa an fara rawar dajin ne da misalin karfe 5:30 na yamma a gogon Washington. Sanarwa da fadar White House ta fitar jim kaɗan bayan rawar dajin ta kira gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da cewa ganganci ne mai hadari wadda zai kara mai da kasar saniyar waye. Sanarwa ta ce Amurka za ta ɗauki dukkan matakai da suka wajaba na kare kanta da kuma kawayenta da suke wannan yanki. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump ya amince da sabbin takunkumi da majalisun dokokin Amurka suka kakaba a Rasha, kuma yana shirin sanya hannu kan kudirin domin zama doka. A cikin wata sanarwa jiya Juma'a, sakatariyar yaɗa labarai ta ce shugaban ya yi nazari kan dokar wacce ta kunshi sabbin takunkumi kan jerin masana'antun Rasha. Hakanan dokar ta baiwa majalisun dokokin ikon su takawa duk wani yunkuri da shugaba Trump ya yi na ɗage takunkumin. Gwamnatin Trump ta yi adawa da sabbin takunkumin da majalisun suka ɗauka domin ladabtar da Rasha saboda katsar London ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Yan majalisa daga duka jam'iyyun biyu sun amince kan buƙatar ɗaukan ƙarin matakai masu gauni. Tuni dai Rasha ta mai da martani ta wajen gaya Amurka tilasta rage jami'an da ke ofishin diflomasiyyar ta zuwa 455 daga yanzu zuwa 1 ga watan Satumba. Hakanan Rasha ta ce za ta hana ofishin jakadancin na Amurka da ke Rasha amfani da wasu wuraren adana kayayyaki da kuma wani gidan hutu da take da shi a ƙasar. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Pakistan, kotun kolin ƙasar ta haramta Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif riƙe kowane mukami, kuma ta ba da umarni ya yi murabus nan take. Kakaki a ofishin Prime Minister ya ba da sanarwa jim kaɗan bayan da kotun ta bayyana hukuncin ta cewa Prime Minister Sharif ya amince da hukuncin kotun, duk da cewa yana da matukar shakku ko ja da matakin, duk da haka ya yi murabus. Hukuncin ya yi la'akari da cewa saboda ya gaza ya bayyana kadarori da ya mallaka a ƙetare a takardun neman takara da ya shekara ta 2013, kuma ya sake gabatar da wato bayanan kadarorinsa na ƙarya bisa rantsuwa da ya yi. Hakan ya nuna cewa Prime Minister Sharif ba shi da gaskiya, saboda haka an haramta masa ci gaba da zama wakili a majalisar dokoki. Hukuncin na kotun kolin kasar ya ci gaba da cewa shugaban kasa na Jamhuriyar Islamar ta Pakistan ya dauki dukkan matakai da suka wajaba karkashin tsarin mulki wajen ganin cewa tsarin gwamnati na demokradiya ya dore, kamar yadda sanarwar kotun kolin ta faɗa. Jaman tsaron kasar, musamman yan sanda, sun yi cicirindo a kowane bangare na kotun kolin kasar da kuma majalisar dokoki domin tabbatar da doka da oda. duk da haka wasu daga cikin magoya bayan shugaba Nawaz Sharif sun kutsa kuma suna bayyana ra'ayinsu dangane da wannan hukunci da suke nunawa kamar tamkar basu amince da shi ba. Tuni dai shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya kasance kan gaba a jerin shugabannin kasashe mafiya yawan shekaru a duniya. Dan shekaru 93 da haihuwa shugaba Mugabe ya ce yana cike da koshin lafiya da zai sa ya saki takara a badi. Yayi watsi da kiraye-kiraye ya zabi magaji idan har raye halinsa. Duk da ci gaba da wasafa da marwa da shugaban yake yi zuwa Singapore domin jinya, yanzu kiraye-kirayen ya nada magaji sun karu. Na babanan cikin masu kiraye-kirayen ya nada magaji wanda ma ba yi tsammanin ta hakan ba ita ce uwar gidansa. Uwar gida Grace Mugabe yar shekaru 52 da haihuwa ta ambato wannan batu a taron jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar rashin mata inda maharta suka dare da sowa. Ana rade-raden cewa
labarin duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Dalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan abinci mai gina jiki ga kananan yara da kuma yanda za a ba su abincin domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Shima rahotanmu na uku zai magana ne akan makon kiwon lafiya da ake kokarin gudanarwa a jihar Bauchi domin kula da lafiyar mata da kananan yara. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai mana magana ne akan hobbasa da hukumomi suka yi a maradin jamhuriyar Niger domin ci gaba da wayar da kan ma'aurata muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da tazarar iyali. Shima rahotanmu na karshe wanda shine na biyar zai mana magana akan kaddamar da shirin magance sayar da jabin magunguna a jihar Neja. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Rashin baiwa kananan yara ingantaccen abinci mai gina jiki a lokacin da ya dace shine musababin samuwar cutar tamowa ga kananan yara. Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wata kwararriya game da hada abinci mai gina jiki da ta yi masa bayani akan irin abincin da ya kamata a baiwa yara tun daga ranar da aka haife su.
A kokarin shawo kan irin matsalar da rashin ingantaccen abinci ga mata masu juna biyu yake haifarwa, masana nau'o'in abinci mai gina jiki sun bayyana irin abincin da mai ciki ya kamata ta ci. Masanan dai sun kuma lasafta irin abincin da ya kamata a dinga ba jarirai danganin an gujewa kamuwar su da larurar tamowa. Masaniyar nau'in abinci ta babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa, Madam Florence Adebola, ta yi ƙarin haske akan wannan batu.
Ke mace mai ciki ana bukatar ta ci abinci kamar su kunin gyada, idan in shinkafa ne ta ɗiba ta sa wake ta zuba ganye, domin ganyayyaki ana son ganyayyaki ya fi yawa cikin abincinta, domin suna da tare da sinadaran da suke kara ma mace jini da kuzari. Idan kuma za ta ci taliya ne ta zuba wake sosai ta ci, sannan idan kuma za ta yi tuwo ne ana son ta yi miyan kube, in ta yi miyan kuka ne ma ta sa wannan waken a ciki, sannan kuma idan miyan ganye ne ma ana son ta ci wannan ganyen sosai, ta ci kuma zogale siya kuwa ta yi kwaɗansa ta ci.
Shin rashin abinci ga mai juna biyu me yake haddasawa?
Za ka gan cewa wayansu na farko suna karancin jini, za ka gan mace tana kumburi ba ta da jini a jiki, za ka gan cewa wayansu kuma a matan ba su da isasshe, idan sun aihu za ka ba su da ruwan nono isasshe da zai wadace wannan yaron da suka haifa, jariri da suka haifa.
Menene yake kawo yara suke haduwa da cutar tamowa?
Ciwon tamowa yana fara daga ran da aka haifi yaro, idan mace bata bada isasshen ruwan nono ba tana bada ruwa, za ka gan cewa yaron nan zai iya kama daga wannan ciwon tamowa. Sannan idan yaro ya kai wata shida, wasu matan ba sa son abin da ya kamata su ba yaro, shine yake sawa yaro ka gan su suna samun wannan ciwon tamowa.
Wani mataki kike ga iyaye za su dauka su kawar da ƴaƴansu daga wannan cuta ta tamowa?
Ina kira ga iyaye su zo, in ba su ma sani ba su zo a asibiti, za a gaya musu irin abincin da ya kamata su ci. Da yaro ya shiga wata shida ana son yaro ya fara shan kunin gyada, a dafa masa wake, yayan itatuwa a samu ana ba yara su ci.
Kamar da me da me kenan?
Kamar lemu sai a matse ruwan, shi yana bude ma yaro ciki. Kamar su kankana su ayaba a samu ana ba yaro, zai sa yaro ya ci abinci sosai. Da zara yaron ya kai wata shida za a fara ba su wannan abincin, sai a zo a fara ba su kunin gyada, fatan wake, su awara, kosai, alala, duka abinci ne. Su kwai, kana da halin siyan kwai, idan kana da halin siyan nama, amma idan ba halin siyan kwai ko nama ko kifi, abinda wake zai bamu shine wannan naman zai bamu.
Masaniyar nau'o'in abinci mai gina jiki ta babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa, Madam Florence Adebola kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A karamar hukumar Ringin da ke jihar Jigawa ma, masana harkar kiwon lafiya na iyaka nasu kokarin domin shawo kan matsalar nan na rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Malama Maimuna Abdullahi, jami'a ce a sashin kula da abincin yara a babban asibiti da ke karamar hukumar Ringim a jihar Jigawa, ta bayyana matakan da suke bi wurin kula da yaran.
Idan suka kawo yaro, idan matsala ta kama za a kwantar da shi can daga ɗakin likita, za su kwantar da yaro. Idan matsala bata kama a kwantar da yaro, za su ce to ga magungunan da za su bashi, kuma ya je nutrition unit sai su turo iyayen su ce a kawo yaro.
Idan likita ya turo irin waɗannan yaran masu matsala wurinku, da farko me kuke fara yi musu?
Da sun zo za a gwada nauyin su, za a yi musu mock wanda ake gwada a hannun su, sannan kuma za a dudduba su ya yanayin jikin yake physically, to sannan kuma sai a san irin treatment din da za a dora su.
Wani aji ake samu ma waɗannan yara?
To waɗannan yaran yawanci akan samu matsalar su da yanayin, ya danganta da yanayin jikin su. Akwai yaran da idan suka zo aka kalli jikin su aka yi musu gwaje-gwaje, za mu iya cewa su tafi can santa na tamowa, saboda mu ba mu da wannan tamowa din a asibiti. Kuma idan yaro yana kwance, su ne waɗanda ake ba su madara, ana ba su formula na F75 da F100. Yaran kuma da suka zo outpatient, sai a ce musu
kamar waɗanda za su tafi gida kenan.
Yawwa, su akwai kwashfab a asibiti da aka samu tallafi wanda ake ba su, amma kuɗi kaɗan suke biya su karɓi kwashfab.
Wato suna biyan kuɗi, amma kuɗin ba wai wani kuɗi ne mai yawa ba?
Ba wani kuɗi ne mai yawa ba, taimako ne daga asibiti.
Waɗannan yara suna kashe kamar watanni nawa kafin ku ga ku tabbatar da lafiyar yaran.
Kaman misali yaran da suka kai wata shida su ne ake ba su kwashi ba. Yaran kuma da basu kai wata shida ba ana ba su F75 din.
Ita wannan madara.
Eh to amma kuma idan sun kawo yaro yana da matsalar yunwa a jikin shi kuma gashi bai kai wata shida ba to za a rubuta musu madara irin na gongoni ne abincin yara sai su je su saya.
Wannan yunwa da take kama kananan yara mataki-mataki ce ko kuma kawai duk abin bai daya ne?
A mataki-mataki ce ya danganta da yanayin matsalar da yaro yake ciki. To gaskiya ya kamata a ce idan yaro ba shi da lafiya kana kokarin ka ba shi abinci baya karba duk wannan matsalar shi ne ma abin da ke fara jefa yara a ciki. Ko kuma a sami yaro yana rashin lafiya da kurarraji a bakinsa shi ma wannan yana jawo musu matsala sosai. Kuma a yanayin abincin da yaro yake ci ko shi ma wannan kuma yana jawo su zama malnourished sosai tunda ba maki ana ta ba yaro wani abinci ne wanda ba shi jikinsa yake bukata ba. Amma idan aka zo asibiti aka tura mutum nutrition unit za a samu shawarwari.
Kuma wannan shawarwari zaki ba ma iyaye yayin da suka zo yaya ƴaƴansu ku ba su ko kuma kawai yanda muka saba yin yaye kawai yaro lokacin yaye yayi mu yaye shi shikenan an yaye shi.
A'a ba haka bane saboda shi nono akwai sinadarai da yawa a cikin sa. Kamata idan za a cire yaro daga nono a je asibiti don a nemi shawarwarin kwararru akan abubuwan da ya kamata a yi wa yaro musaya da wannan nonon da ya rasa. Kuma yana da kyau in za a yaye yaro uwa ta yaye danta da kanta don wannan makon ma yana hana su cin abinci duk inda aka kai su sai kuma su samu matsala. Dan duk wanda ma suka kawo yara nan ba lafiya an muka kalli mace muka ga alamun da tijuwa sai zamu ce me alaka ko in ta ce kakar ce to ita ma gaskiya muka yi musu nasiha akan su dina raba yara da iyayensu su ringa barin su iyayensu suna yaye saboda shi ma yana jawo musu matsala.
Malama Maimuna Abdullahi kenan. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Bauchi kuwa mako guda ne aka kebe domin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da cikakken rahoto.
Hukumar inganta lafiya a matakin farko sun kaddamar da makon ranar mata da ƙananan yara da yake jawabi wa manema labarai kan irin tsari da matakai da suka dauka ganin kowace mace da yara ƙanana sun ci moriyar makon famasi. Adamu Ibrahim Gamawa, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko.
Akwai abin da muke kira MNCHB wanda kowane shekara sa biyu ana yin sa ba dan komai ba saboda mata masu juna biyu da yara ƙasa da shekara biyar. Akwai wasu abinda muke kira health intervention wato abubuwa ne wanda suke taimakawa ƙananan yara da mata masu juna biyu a shanin kiwon lafiyarsu. Ita gwamnatin tarayya ita ta tsara wannan abu kowace jiha a faɗin Najeriya tana yi sau biyu a shekara. A cikin wannan sati yau mu dai a jihar Bauchi muna miliyan 6,800. Akwai cikin wannan muna da ƙananan yara ƙasa da shekara 5 miliyan 1,364 2,228 muna da mata masu juna biyu 341. To su ne waɗanda muke so sa ran za su zo su ci gaje wannan shirin wannan sati. Sannan kuma muna da local government 20 muna da ward gunduma kenan guda 323. A kowane ward muna da center 2 da za a yi wannan shiri na wannan sati. Ya zama wato muna da center ko kuma cibiya guda 646. So abubuwan da zamu bayar a wannan centers din ko kuma cibiyoyin sun hada da sinadarin vitamin A wanda yana da muhimmanci iyaye su kai yaran su a basu da kariya ga cututtuka daban-daban da kuma karfin kyawun ido. So in aka samu dama ya kamata a kai yara don a basu wannan vitamin A din. Akwai kuma sinadari na iron folic acid wanda yana taimakawa masu juna biyu wajen samun jini. Don ana so mace in za ta haihu ta zama tana da jini isasshe a jiki. Sannan kuma yara da za a kawo su zamu gwada su mu ga ko suna da matsala na rashin abinci mai gina jiki wato malnutrition. Duk sentin da aka ji akwai abin da ake amfani da shi a gwada yaro a gani. In har yana da shi zamu ba su irin taimakon da ya dace. Ko a fahimtar da uwa abin da ya kamata dinga baiwa yaro ko kuma in mun ga abin ya kai wani minzali akwai magunguna da zamu bayar insha Allah zai samu sauki. So akwai magunguna na malaria, akwai magunguna na gwada cutan sida wato kanjamau kenan. Akwai kuma yaran da ba su samu an musu rijista ba lokacin da aka haife su. Za mu gwada haɗin gwiwa da mu da mutanen masu population commission za mu tabbatar mun yi wannan yaron rijista ya samu shi ma certificate da zai amfani da shi. Sannan kuma yawan kuɗaɗen da muka samu na wani yin wannan sati akwai miliyan 10 da muka samu ta hanyar SOML wato wani shiri ne na federal government shi ma da Bauchi take ciki wato state government ne ta bayar da shi wannan SOML din. Akwai kuma UNICEF sun ba mu miliyan 8,600 sai WHO su tallafi ne na tsarin aiki da kuma taimakawa wajen bitan koyarwa da sauransu, wato technical support. Sai MCSP wanda su wani agency ne su ma na gwamnatin Amurka tana ba mu technical support. So su Plan International su kuma sun taimaka mana da faɗakarwa da kuke taji a radio da television saboda mutane su ji yadda wannan tsari yake kuma su zo su ci gajiyarsa. Abubuwan da muka samu kenan.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Hukumomi da jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Niger sun mayar da hankali domin faɗakar da iyali muhimmancin tazarar haihuwa. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maradin jamhuriyar ta Niger.
Albarkacin sallah iyali da ke kwana duka ranar 11 ga watan Julin kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a Niger ta mai da hankali basu ga tsarin iyali wato hutu tsakanin aifuwa da waccan da ministan kyautata ajin daɗin al'umma madan Kristal Raketu Kafajaku ta jagoranta a sabuwar Tribune da ke nan birnin Maradi.
Zancen planification familial wato mata in sun ka aihu yau su bari shekara uku ko hudu ko biyar su samu wata aihuwa dan saboda ana son su huta su samu lahiyar jikinsu ɗiyansu su samu lahiya ko muna son su samu dama da za su karatu ko da za su koya wani ai a samu cikin gida a samu dukiya ba kullum ba sai an ce mai gida kawo kudin kayan miya mai gida yara ba su da lahiya son muka yi mata ma su kama jikinsu su yi aiki shine ya kawo mu yau a jihar Maradi. Sai mun ga mata masu yoyo. Mata masu yoyo kuma abin da ke sa shi abu biyu ke sa mata su yoyo. Na farin mata in suna nakuda ba su zahin zuwa wajen likita sai su bari abin ya yi zahi. Na biyu kuma an mata masu shekara 12-13 da ake ma arme masu lokaci su ma wajen aihuwa sai su samu matsala sai a yi rashin lahiya na ta yoyo.
Wurin wannan sallah bayanai da dama aka zartar basu ga neman hutar uwa da ɗanta domin magance matsalolin da ake iya cin karo da su. Wani uban iyali Malam Kanta Ya'u ya ce wani abu a kai.
Shi magana fukan tsarin iyali magana ce war take da muhimmanci inda hakan gane vroma a daidaita tunda wata matan nan in ta aihu za ka gani kahin shekara daya kuma ta dauki wani ciki to kaga wannan abun akwai wahala ga mace to wannan ya kamata mutane su gani su ba abun muhimmanci in wannan ta faru wannan suna iya diba a gaida kamata daidaita ita uwan nan ta samu hutawa kuma shi yaron da ba aihuwa aka aihuwa kuma ya samu nono isasshe ishe shi shekaran nan biyu.
Shaibu Mani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger.
Gaida Shu'aibu Mani a jihar Niger Nigeria an kaddamar da shirin magance sayar da jabin magunguna inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta kaddamar da shirin tantance ingancin magungunan da ake sayarwa musamman na yara kanana a kantinan sayar da magunguna da ke fadin jihar. Daraktan kula da sashen hada magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad ya ce babban kalubalen da ke gaban su a yanzu shine fadakar da jama'a akan wannan sabon tsari.
To kaga komai aka ce sabon abu dole za ka samu kalubale. Na daya wanda zamu shine mutane wanda ake son a yi wannan abu saboda su ya kamata su san cewa akwai sabon tanaji da ake musu. To kalubale na daya shine mutane su san cewa akwai sabon shimfiɗa da ake da shi. Na biyu shine ma'aikatan lafiya abin da ake cewa attitudinal change. Attitude na ma'aikatan mu ya kamata laya dan da yawa wasu abubuwan mutum zai zo asibiti ne hukumar maganin da aka an bayar a ba marasa lafiya sai kaga ya samu magani ya je wani wuri ko kuma su ƙara kuɗi. Wa'annan abubuwan ne dole zamu kokarin mu maganta shi. Zamu sa kowane price na kowane magani wanda kowane health kowane kauye price da ake samu a cikin birni aka za a yi shi a cikin kauye zamu sa price list inda duk ko ina zai applicable in the whole state gaba daya irin price da za a samu kuma za a sa shi ko ina wanda har da patient wato marasa lafiya za su gani so that ya canja halayen ma'aikata.
Yin amfani da magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu na matukar yin tasiri a yankunan karkara. Akan haka ne ma yasa ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta dukufa wajen fadakarwa tare da kokarin mai magungunan gargajiyar da na zamani kamar yadda Dr. Indagi Muhammad ya yi karin bayani.
Na daya shan maganin gargajiya wato ya zama kaman al'ada ga mutanen mu. So in kana son ka hana mutum yin wannan sai dai ka kawo wani wanda zai karɓi mai da gurbin shi. To wa'annan abubuwan da muke yanzu shine mu mai da gurbi ka ɗaukaka ma'aikatar lafiya. Mutane su san cewa in ka zo za ka samu abun kirki kuma da sauki. To abin da ke hana wasu zuwa cikin asibiti shine tsada da kuma halayen mutanen mu. Muka kauda wannan mutanen ƙauye dole za su je su tabbatar abin da suke samu wanda zai amfane su ne. So muka yi wannan ina ji zai kawo ƙarshen wannan halaye.
Daraktan sashen hada magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Niger a Nigeria.
Assalamu alaikum maza da mata musulmai ku saurari wannan zantuttuka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta musu yaya na sun yi ta kuka sai suna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda ma liman ya zo mi sallato minni na gasi tun da ma aina adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zabashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta safu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya ga rayuwa ka ince duniya ba ki iya hudina na tuna da mutuwa muji wannan na sai ina ta kuka da hawaye na hawaye na duniya ba ki iya hudina na tuna da kabari kabarin nan na sai ina ta kuka da hawaye na hawaye na bayan amin salla sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana laila ilaba iyali na motoci na gidaje na arziki na duka na ba su da gani shen da kafani ba ta kalmi kabira za a sani kabari yam a ajeni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana fadi sai a sani a rufe ni malai yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabbuka ina dace sai in ce mai rabbi allah in ban dace ba in ce mai whatsapp ne ka
masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Shigarba ke muku fatan alheri.